الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبركم دوانا يمشينا ترى قوات رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم تنا شكرا دبو دايا بدري هدو وان دي 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 قوم شاهدو قوات بيار tutola an 19 Gregorian calendar. Kamar yadda muka saba, da mu ci gaba da karatun mu na Alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar mai girma sarkin damba. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 90 daidai a cikin wannan sura mai albarka, suratul Ma'ida. Jiya a cikin ikon Allah madaukakin sarki mun karanta inda Allah madaukakin sarki ya mana bayani dangane da wato kenan hukuncen rantsuwa, bayan mun ga maganganun da wasu daga cikin sahabbai suka yi a gidan Usman bin Mas'ud saboda sun ji wa'azi ya shiga cikin kwakwalwansu. Wasu suka ce ba za su yi kaza ba, wasu suka ce ba za su yi kaza ba na gudun duniya, kuma suka rantse a kai musulunci musu a ba haka bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba rahabaniyanci addini musulunci. Yanzu abin da ake bukata shine duk abin da musulunci ya halalta musu bai kamata su haramta wa kansu ba. To suka tambaya za mu yi da rantsan da muka yi, kuma sai Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa Allah ba zai rike su saboda sun yi rantsuwa ta lagawo ba, amma abin da suka yi azama a cikin zuciyar mutane shine Allah madaukakin sarki zai kama mutane. Kuma aka bayanin kafara yadda take a cikin addinin musulunci, idan mutum yayi rantsuwa akan zai yi abu da kyakkyawan itikadi sannan ya karya, da kuma yadda ita wannan kafara ta zo ta wato kina alat takyir, in ya ga dama zai daukan ta farko ko ya dauki ta tsakiya ko ya dauki ta karshe, duka yadda mutum ya ga abin, da kuma sakamakon wanda in ya kasa yin ɗaya daga cikin wannan me ya kamata yi, duka mun ga wannan. To yau za mu tashi sabon hukunci. Allah madaukakin sarki yana kidabi ga mu'mini yake cewa bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna. Allah madaukakin sarki ya ce ya ku masu imani, innamal khamr, lalle abin sani dan abin sani giya, wal maisir da caca, wal ansab da gumaka, wal azlam da kyauro na duba, duka wa'annan abubuwa guda hudu rijisun min amali shaitan, da tina cikin ayyukan shaitan, da haka fatani buhu ku nisanci wa'annan abubuwa din, la'allakum tuflihun, lallaza ku samu wato kenan rabota in kun nisance su. Anan kamar da muka bayani, kidabi Allah yana yin sa ga mu'minai ne, sannan sai ya kawo wasu abubuwa guda hudu sai ya takaita a kansu, saboda an yi amfani da kalmar innama wanda tana daga cikin adatul kasri, innama, lalle kade abin sani wa'annan abubuwa din guda hudu, sai ya kirga su da giya da caca da kuma wato kenan gumaka da kuma kibiyan da ake yin duba da ita sai ce wayannan duka datti ne daga cikin ayyukan shedan. To mun sha fada cewa Abdullahi bin Abbas ya ce idan aka jance ya ayyul ladina amanu to ka saurara, lallahi wani umarni za a yi sai ka sifatu da shi, ko wani hani za a yi sai ka nisance shi. To wannan ya zo wato kenan akan hani din, da haka wajibi mutum musulmi ya zama ya shirya ya saurara don yin wa'innan abubuwa. Al-khamru ita ce ta farko. Allah maɗaukakin sarki ya ce giya, abinda malamai suka ce yake giya shi ne wato kenan irin giyar da muka sani din nan. Kowa ya san giya idan mutum ya sha ta tana lullube masa hankalinsa. Don haka Sayyidina Umar ɗan Kaddabi yake cewa al-khamru ma kamar al-aqla, abinda ake nufi da khamru shi ne wato kenan duk abinda zai lullube hankalin mutum. Asalin kalmar daga kimar aka samo ta, kimar yana lullubewa kan mata, in sun sa kimar sai lullube musu kansu, ba za ga gashin kansu ba, saboda haka ya rufe kansu, shi zaka kiransa kimar saboda yana lullubewa. Ita kuma giya an kira ta da suna khamru saboda tana lullubewa hankali, idan mutum ya sha ta sai hankalinsa ya zama an lullube, sai ya zama bai da hankalin, ba zai iya aiwatar da abin da ya kamata a ce ya aiwatar ba, ba zai tsayuwa akan abin da ya kamata a ce ya tsayuwa akan sa ba. Don haka shi yasa ake kiranta wato kenan giya, shi yasa ake kiranta da suna wato kenan al-khamru. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta. Caca kuma Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta ita ma, saboda abin da ake nufi da cata shi ne wato kenan ta hanyar da zaka ci dukiya ba tare da haƙƙin cin dukiyar ba. In kawo ta waka kawo ta ka kawai mai wani war kawai sai a ce ni ne da cinye sai in ɗebe haka kawai, shi kenan na tafi ba tare da na yi noma ko na yi ƙodago ko na yi wani kasuwanci ko na yi wani aiki wanda zai zama shi ne in return za a bani wannan kuɗin ba. Kawai walawala za mu yi tsakanin da kai in ɗebe kuɗin ce na cinye ko bayan da ka iya da ni. Abu ne da ke na karye tattalin arzikin dan adam, saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai ya hana su. Ansab kuma shine kamar yadda yake cewa ka annahum ila nusubin yufiduna, nusub shine sukan kafa guri su sa gunki, asalinsa target yake nufi, amma in sun kafa gunki a wani guri sai zama hankalin kowa yana ta tafiwa gurin kin, yana ta tafiwa gurin da yanda mutum yake zai tafi gurin gunki, to wannan gunki ya zama nusuf. Shi kuma kaga matsala ce da shi ta shafi aqida, tunda za su zo gurin sa ne da niyyar su bauta masa ko kuma neman albarka akan wani abu da suka sa a gaban su, ko kuma neman kariya daga wani sharri da suke ganin zai fuskance su, ko wani wata matsala makamantun wannan. Da haka shi ma Allah maɗaukakin sarki sai haramta shi saboda kishiya ce a gurin Allah. Abin da ya kamata shi ne in suna neman albarka su neme ta a gurin Allah, in suna neman kariya su nemi kariya a gurin Allah maɗaukakin sarki, in wani abu suke bukata ko arziki su nema a gurin Allah maɗaukakin sarki. To sai suka bar Allah suna zuwa suna nema a gurin gunki, da haka Allah maɗaukakin sarki sai ya haramta wannan. Azlam kuma shine asalinsa alkimar ne, asalinsa shi ma kaman abin ne, wata hanya ce ta duba. Za a zo gurin gunki din sai a sa kifiya a cikin kwari sai a ajiye kwaya biyu ko kuma kwaya uku, saboda idan kana son kai abu mace kake so kai aure akwai alheri ko ba alheri, sai ka zo sai ka kada idan ka rubi sai ka zarima sai ka cari mu guda daya, idan ka zaro in ka ga amaran ni rabbi shi kenan da alheri a ciki, sai ka je kawai ka ci gaba. In kasuwanci ne ka je ka ci gaba, in mata za ka aura ka je ka ci gaba, in wani tafiya za ka yi sai ka yi ba matsala. Wannan ake ana kiransa al-azlam. In kuma ka dauko dayan na hani rabbi to ba za ka yi ba, ba za ka yi ba saboda babu sa'a. In kuma ka dauko dayan wanda babu komai a jiki, to yanzu kana da dama kuma ka sake kadawa ka sake zaba har sai lokacin da ka dauki amara ni rabi ko na hani rabi. Kuma da zaran ka dauki amara ni rabi, na zaka ji a zuciyanka cewa Allah ne yace kai, saboda haka zaka je kai kawai kai tsaye akwai sa'a, ko da kuma sa'ar da zaran ka dauki wancan din kuma zaka ga Allah ne ya hana ka saboda haka ba zaka yi ba koda ko alheri ne wannan hanya da mutane suke wato kenan ganowa gaibi suke kutse cikin gaibi kenan ko kuma aje a samu tsuntsu akan bishiya a santa a shiga gindin bishiyar tsuntsun yana kai yawanci wannan masu tafiya ne suka su yin abin nan za su yi harkar kasuwanci ko wani nema ko wani abu kan jiman sai a bugan wani abu a jikin gindin bishiyar tsuntsun sai ya razana in ya tashi in ya yi gabar to gabar ne sa'a da sassafe maza sai a shirya sai a yi gabas a nan ne sa'ar shi ne ake kiransa at-tatayyur shi ma yana daidai da wannan al-azlam din saboda haka shi ne zai baka wato kenan sa'a wani lokaci wani abubuwa ne wanda ke a jahiliya kala-kala wani lokaci har ya shigo cikin musulmi su ma in za su yi wani abu saboda tsabar dai sai ka samu wannan sai ka ga wato kenan a musulmi ma suna kirkiran wasu abubuwa ko dai a rubuta wani abu haka wani ya amal mikala zaton khairan yarahu sannan ma wani ya amal mikala zaton sharran yarahu sai su haɗu a tsakiya sai a rike carbi saboda haka idan ka ce in ka faɗi abin da za ka faɗa in ka kada carbi shi kenan sai ga in haka yake yi karen yarahu kenan in ku ya kuskura ya kada haka sharran yarahu kenan ko kuma abin da ake kira ƙuri'ar annabi Daniel annabi Daniel fa ka duba wata kuma duk mutum ya tsallake alkur'ani ya tsallake hadisai ya tsallake duk abin da aka karanta ya je nemo ƙuri'ar annabi Daniel sau da aka sai a zo a duba kawai sai a taɓa wannan sai a ce shi ne mai sa'an ko kuma mara sa'an ko kuma ka dauki alkur'ani ka buɗe haka in ka buɗe ayan farko duk in ka karanta ta ayan da ka fara karantawa in magana alkhairi ne sai ka je ka ci gaba da abunka in magana kai fa ka tsaya ka tsara wannan abun ba haka kuka yi da Allah madaukakin sarki ba to kaga duka irin waɗannan abubuwa din Allah madaukakin sarki yake cewa rijisu min amali shaytan datti ne cikin ayyukan shaytan dan haka fajjari buhu la'allakum tuflihun kuni sance su in abin musulunci abin da ya karantar annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza hamma ahadukum bi shay'in idan ɗaya ku ya himmatu zai yi wani abu bai gane alkhairi ne ko sharri ba sai ya je alwala ya yi salla raka'a biyu sai ya yi addu'a ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka bi fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam ko Allah ina baka zabi ina istikhara ina baka zabi da zabin ka ina neman kaddarawa wannan abu da kudrarka dan kai ka sani ni ban sani ba basai da alkhairi yake amma kai ka sani sai ka sai kai addu'a da irin wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta har da zaka je inda zaka naka cewa Allahumma in kunta ta'lamu khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibata amri faqadir huwa yusrihu li sun mubarak li fi Allah in wannan abun alkhairi ne ka kaddara mun shi ka masa albarka a ciki sannan ka sauke mun shi wa in kunta ta'lamu sharran li in Allah ka san wannan abun sharri ne a gare ni fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa akibata amri da karshen rayuwata shine lahirata duniyata da lahirata to fasirifu anni Allah ka nisantar da wannan a gare ni wasirmi anhu ni ma ka nisantar da ni a gare shi wa qadir li alkhaira kuma dai inda alkhairin yake shi din ka kaddara mun shi haifu kana duk inda yake saboda haka sun maradini bi sannan Allah ka yardar mun da wannan din sai mutun ya je abin da Allah ya bada kukin sarki ya kaddara masa ya kanta cikin zuciyarsa sai ya je ya aikata wannan shine ake kiransa istikara irin wanda musulunci ya gani ba wai gani zaka yi mafarki ko wani abu kan cikin kawai in kai shikenan sai ka babu dai sai kai idan alkhairi ne zaka ga abin zai yiwu in ba alkhairi bane sai ka ga Allah ba zai barka kai yin ba ma ko kuma kai ka samu fashal ba zai kada tunda sharri ne ba zai faru ba amma in alkhairi ne ko ba kai ba zuciyarka zaka karkato kansa daga baya za kuma wato kenan kai saboda ka ga yanzu ka ba zabi a Annabi Allah madaukakin sarki Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbansa wani sahabi yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna ayatan min al-Qur'an Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana komai zamu yi istikhara akan sa ba wa Allah zabi kamar yanda yake koya mana ayoyi wato kenan na al-Qur'ani to saboda haka haka ya kamata kowane mutum dan musulmi wato kenan ya rika yi sannan wannan aya kamar yanda malamai tafsiri suka ce ta sauka don hana giya da kuma wayannan abubuwa, amma kuma ita ce aya ta karshe wanda wato kenan ta zo akan hana giya. Da farko musulunci lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa mutane a cikin jahiliya, babu halal babu haram, sai abin da zuciyarsu ta sawwala musu kawai shine halal dinsu, abin da zuciyarsu ta haramta musu shine haram dinsu. Tunda al'umma ce wanda take ummi, ba ta iya rubutu ba, ba ta iya karatu ba, ba ta san islamiya ba, ba ta san boko ba, dan haka komai a jahilci ake yin sa. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo samu al'umma na duk suna shan giya, kowa yana shan giya sai dai wanda Allah ya kiyaye shi, kamar irin su sayyidina Abubakar, kowa yana shan giya. To amma musulunci kuma yana so ya hana, kuma saboda mamayen su da ta yi ta musulunci sai ya dauki mataki daya bayan daya. Na farko sai nuna cewa afi akwai tattaki zuna min husakaran ko wa rizqan hasana, yawwa a jikin ƴaƴan itace nakil ko abina ana daukan abu na maye da kuma abun arziki, sai dan ba abin haka. Daga baya sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayan da take cewa yasalunaka anil qamar ko wal maisir kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un linnasi, suna tambayar ka dangane da hukuncin giya da na caca. Allah madaukakin sarki ya ce ka gaya musu akwai zunubi a ciki, akwai amfani. Zunubi shine sabon Allah dai, amfani kuma shine mai wayan kasha giya, kamar da su masu giyar suke cewa za su na samun nutsuwa da kwanciyar hankali a riyawarsu, ko kuma mutum ya giya ya sayar zai ci riba da zai sauransu, shine manafi'un linnasi. Ko kuma in caca ne randa kaci za ka samu manafi'un linnasi, amma fa ismuhuma aghwaru min nabihima, zunubin ya fi ladan. To tun daga wannan lokacin sayyidina Umar sai ya ce akwai matsala akan giyan nan, wannan aya bata fitar da hukuncin giya a fili ba. Da haka ya addu'a ce Allahumma bayyana lana fil kauni bayanan shafiyan, Allah ka mana bayani wanda ke mai gamsarwa dangane da al'amuran giya. Tun daga wannan lokacin masu hankali sosai suka daina shan giya, wayansu kuma suka rage, wayansu suka ce ai ba matsala, tunda an ce ismun kabirun wa manafi'un linnas, mu za mu sha don manafi'u ne linnasi. To daga baya sai aka samu wata kaziya da ta faru a Madina, wani sai ya kirawo Anas bin Malik ya ce masa zo zan shayar da kai giya. Saboda haka sai suka je sai ga a bakin lambu an dafa naman rakumi kaca-kaca, an kawo giya kaca-kaca, mutane sun taru ana ta shan giya ana ta cin nama. Saboda haka a wannan gurin sai matsala ta faru, bayan kowa ya sha ya yi tatil sai aka fara samun matsala sai ta zo, sai aka fara fada da aka yi sai ya zama wani ya dauko kashin rakumi ya maka a wani sahabi. Saboda haka hankali sai ya tashi, matsala sai ta je har gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo yayi hukunci sai ya ga mutanen gaba daya jigib suke, ba abin da zai iya musu a lokacin. Saboda haka sai tattare ƴan sabansa da tawadu su sai koma, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ya ladina man la takrabu salata ba wa antum sukara, la takrabu salata wa antum sukara, hatta talibu mata kudu. Daga ba sai aka saukar da wannan ayan da muke karantarwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal wancan ya ladina man la takrabu salata wa antum sukara, kace wani ne ya sha giya yazo zai salla sai na karanta la abudu mata abudun, ne makon ce la abudu mata abudu sai ce abudu mata abuduna, aka sauka da wannan. To wannan shine kissan da nake fara, shine kadiya ta karshe a dalilin wannan fadan da suka yi a wannan gidan giyar. Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya rasa yanda zai hukunci sai aka sauka da wannan aya din. To sai Allah madaukakin sarki ya haramta ta dungurungu, Allah madaukakin sarki sai ce gaba ɗaya su nisance ta, sai fashtanibuhu la'allakum tuflihuna, ku nisance ta giya dungurungun gaba ɗayanta, in ba haka ba ba za ku samu falaha ba. Kaga anan sai ya allaka samun falaha da nisantan giya gaba daya. Don haka suna cikin gidan giya haka zaka ce musu an hana shan giya saraka wani suka ce a debo ta zai a zubar aka dinga debo ana zubar wannan ma akwai a cikin gidansa sai ya debo ya zubar masu tarihi suka ce har sai da giya ta zama tana kwarara a cikin birnin Madina saboda haka wannan yana nuna zurfin shan giyan da ake yi a wannan lokacin kuma amma ba musulunci barkon zuwansa dubi ana shan giyar ba saboda yana bin su mataki ga yadda yake cewa a wa'ancin walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna alkitaba kaga rabbani shine wanda zai karantar da mutane daga mataki zuwa mataki ba in ka tara mutane matsala gaba daya a lokacin da ba za su iya daukar ta ba sai su wazar maka da addinin naka saraka ga shi yanzu an hana su Allah ce fa antum minani fa ijtanibu la'allakum tuflihuna ko ku nisance ta la'allaku samu wato kinan rabo to mu je muni
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
الله هو دوكا كنت ذلك يتشي إنما يريد الله إنما يريد الشيطان للي تبس abinda kade shi dan yake so shine ayyuki bainakum al'adawata wal baghda ya jefa wato kenan gaba da kiyaya a tsakaninku fil khamr wal maisir a cikin hukunci a cikin wato kenan shan giya da kuma yin caca wasu da kuma zikirullahi ya kuma kange ku gabarin Allah madaukakin sarki ko kuma ambatan Allah madaukakin sarki wa anis salati ya kuma kange ku gabarin yin sallah akan lokacinta wa hal antum muntahuna yalla ba kwa hannu ba to wannan aya ta biyu tana nuni wato kenan illar da take cikin giya ko kuma illar da ta sa aka hana giya shi shedan shine engineer yanda za a rika yin giya za a sarrafa ta a sha saboda hankalin mutane ya zama ya zautu a kowane lokaci to in yi hakan kuma innama yuridu ayyuka bainakum al'adawata wal baghda manufarsa shine kullun ya sa gaba da kiyaya wato kenan a tsakaninku wannan kuma abu ne wanda yake wato kenan zahiri fil kamru wal maisir a dangane da giya da kuma chata to amma a baya abubuwa guda hudu Allah ya irga yanzu kuma wannan sai ya takuri guda biyu kawai sai yace namal kamru wal maisir wal ansab wal azlam amma annan sai yanke guda biyu sai ce fil kamri wal maisir Allah shedan yana nufin ya sa muku gaba da kiyaya akan in kuna shan giya ko kuna caca idan mutum yayi nazari dangane da al'amarin giya zai fahimci wannan a fili gaba da kiyaya a gidan giya lokacin da ake shan giya kowa hankalinsa ya tashi kowa zai abin da ya gira ma yanzu wannan dalilin saukar wannan aya mun fada wannan ya dauki wani abu ya ranta ba wa wani a cikin giya kaga idan har zai yi hakan zai iya sanadiyar kisa ma na mutane da aka shi wanda ya san tarihi mai tatsina a Kano dalilin da ya sa mai tatsina ɗaya daga cikin dalilin da ya sa mai tatsina ya fito yake yakan mutane yake kashe mutane ɗansa aka kashe a cikin gidan giya ɗansa da ake kiransa Kana'ana ko ya ɗauki kwalbar giya ya buga a wata karuwa saboda haka sai ya yanka mata kanta su kuma suka rufa shi da duka kuma suka kashe shi kuma ya ji haushin an kashe masa ɗansa a gidan giya ta haka ya fito yake yakan musulmi a dalilin yakin baitatsi ne mutane nawa a ƙasar da suka rasa rayukansu a dalilin giya ne kwalbar giya rikici tsakanin mashayan giya nawa ne mutum zai shawo giya yanzu shi ya zagi uban kowa ya zagi sarkin gari ya zagi malaman gari ya zagi masu kuɗin gari ya zagi iyayensa nawa ne duk mutumin da ya sha abin da ya fitar da shi a cikin hankalinsa zai iya komai saboda bai da hankali to bayan ya gama din kuma tsakaninsa da wannan wanda suka zaban nan gaba da kiyaya zata riga zata shiga taraka Allah madaukakin sarki yake ruju an yi kiyaya bainakum al'adatu wal baghda haka kuma wannan yake a caca automatically nazo da kudi na 50,000 na zauna a minti 10 ka cinye su kamar ka sa akwai matsala tsakanina da kai kuma ma mai wala'alla ban gaba cire gidana ba in zo gidana su zo su daga min hankali kuma kai ina kallon ka kai ka cinye gobe ma mu dawo ka cinye automatically duk hanyar da zan bi na gana na kasaka zan iya yi to saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya bayani wa'annan abubuwa guda biyu a matsayin illar da ta sa aka hana shan giya, sannan kuma da yin caca. Sannan bayan wannan ziyadatul alhada sai ya ce wa yasuddakum an zikrillah, ya kange ku ga barin ambaton Allah madaukakin sarki. Idan mutum ya sha giya ba a cikin hankalinsa, zai yi zikiri? Ba zai yi zikiri ba. La'alla lokacin da yake zikirin ma ya zagi Allah. Gengedi wannan fa a masallaci mai tahajjud, mai sallah yana sallah, ya lanka ya igiya saboda kare bacci, yana sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, yace a cire wannan igiyar. Duk mutumin da yake jin bacci ya kwanta ya baccin sa. Dan mutum zai zo yana sallah yana bacci, yace la'alla ɗayan ku yaje yana kokari ya nemi gafarar Ubangiji, sai zagi Ubangiji. La'alla ahadukum yazhabu liyastaghfir fa yasubba rabbahu. To daka in kana jin bacci ya tsanani, kwanta kai baccinka. In baccin ya rufe sai ka tashi kai sallah. A sallah kenan aka hada. To ga ya kake ganin ga mishan giya, kaga ba maganar zikirin Allah a cikin zuciyarsa. Sannan sallar ma ba zai yi ta ba, domin la takrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. In yayi sallar ba zai zuzuni biye yi, tunda yana cikin maye. Ballantana ma biyo shi tunanin sallar ma zai zo masa. In zai sallar ma wata irin sallah zai yi, ka gani? Haka kuma mai caca shi ma a lokacin da ake caca akwai zikirin Allah? Babu maganar zikiri, duk wani aiki alkhairi babu shi. Sannan ana cikin yin cacan nan kuma za a iya kiran sallah, musamman in shi yake ci ko kuma yana ga sai ya ciyo abin da aka ci nasa sai ya fanshi, za a iya kiran sallah, ba su tashi sun yi ba. Saboda haka kaga kenan tana hana zikirin Allah madaukakin sarki da caca, ko waisu da ku an zikirin lahi wa anis salati, suna hana zikirin Allah, suna hana wato kenan sallah. Akan wannan bayan giya, bayan caca, duk abin da zai hana dan musulmi zikirin Allah ya hana shi tsaye da sallah, zai shiga cikin haramci. Kuma menene shi? Duk abin da zai hana ka yin sallah, ba kuma aikin alkhairi ba, ya hana ka sallah ko ya hana ka ya raba ka da zikirin Allah madaukakin sarki, zai iya zama haram ko ba zai zama ba? Ko ma menene a cikin abubuwan da mutane suke yi? Da haka wani yake cewa duk mutumin da ya shahara a bol, to zai shahara a walakanta sallar mangariba. Duk mutumin da ya shahara a bol, bol wannan wanda nasara ya kawo yanzu saboda ya sa wa mutane annashawa, ko a fahimtansa ya ɗebe musu kewa a fahimtansa, to duk mutumin da ya shahara a kai, to duk da cewa wasu malamai suna cewa ai motsa jiki ne, kuma musulunci bai hana motsa jiki ba, mun yarda motsa jiki ne, mun yarda musulunci bai hana abin nan ba, amma musulunci bai yarda a motsa jikin da zai hana mutum tsai da sallah ba. Kai ba ma mai bol ba, wanda ya shahara a kallon bol ma zai shahara a walakanta sallar magariba, ko waye shi? Zai shahara a walakanta sallar magariba. Ba kowane dan bol ne yake sallar magariba ba ma kwata-kwata. Kai wasu ma har da ishar, sai dai daga baya lokacin da aka ga dama a zo a yi ta. To saboda haka kaga kenan ita ma za ta iya shiga cikin matsalar haramci saboda ta shiga illa. Da aka ce bane ne alhukumu yaduru ma al-illati wujudan wa adama, hukunci kullun yana tare da illa ce a wajen samar da hukunci ko kuma rasar da hukunci. Hukunci yanzu illar da ta sa aka haranta shan giya da caca shine za su hana mutum da zikirin Allah su kange shiga barin sallah. Sai aka samu wani abu zai hana ka zikirin Allah, zai hana ka wato kenan. Kai ko ka taba ganin ana zikirin Allah filin bol? Ana cikin bol in ta fada sai mutum ce Allahu akbar, duk duniya me za a yi? Ihu za a yi, ihu za a yi, ka gani? To saboda haka yana da kyau mutane wato kenan su yi nazari. Wannan fatukunna ana magana ga mutumin da ko da malaman da suke da sassaucin cewa ai motsa jiki ne, ana magana da mutumin da yake yin bol din ne. Amma mai kallon bol shi ba shi da wani hujja kwata-kwata. Babu wani dalilin da malamai za su iya kawowa su dan bashi kariya ma. Shi ba motsa jiki yake yi ba, ka gani? Ya tafi wofin wofiyo kenan. mai motsa jikin ma ga matsalar da zai iya shiga kai da ba motsa jikin za ka yi ka kalle kawai ka kalle shi yana yi shikenan kawai a nan ne zaka samu fleja to kaga wato kenan akwai matsala to da ka Allah madaukakin sarki ce da giya da caca za su sa gaba da kiyaya a tsakaninku sannan bol ma tana sa gaba da kiyaya ko ba ta sa tana sa tana sa fada wai sai da kun an zikrullahi kan ga ku gabarin zikirin Allah wa ali salati da kuma sallah Allah madaukakin sarki ce fa hal antum muntahuna yalla wato kenan ba kwa hanu ba saboda haka wayannan ayoyi guda biyu haramci ne akan giya da kuma caca malamai suka ce in duk abinda zai iya lullubewa kamar yadda muka faɗa sayyidina Umar ya faɗa kullu ma kamar al-aqla duk abinda zai lullube hankali wannan ana kiransa wato kenan giya akan wannan suka bada wato kenan hukunce a duk abinda zai iya abin nan Allah ya ka abin la'azare shine akwai hadisin da sayyidina Umar ko asar sayyidina Umar yake cewa giya hurrimatul khamru yawma unzila wa hiya min al-tamri wash-sha'iri wa hiya min al-tamri wal-inabi wal-asl wash-sha'iri wal-hinta giya ana samun ta daga wayannan abubuwa guda hudu guda biyar dabino da inabi da zuma da sha'ir hatta kenan go da kuma alkama walhintatu sai ce duk abinda ba wannan ba kuma inna ma huwa nabizun ya zama nabiz ya zama wato kenan nabiz saboda haka jamhur na malamai suka tafi akan cewa komai da zai iya abinda zai iya abin amma sayyidina Umar sai ya kawo maganar cewa a a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan abubuwan asune ake daukan giya idan aka samu alkama ko sha'ir ko zuma ko giya inabi ko dabino in aka ruba su shikenan sai suka yi kufi ne ko me ake cewa yanda za su iya daukan hankali za su iya kauda hankali to wannan sun zama giya amma duk wani abu wanda ba wannan ba ya zama nabis abinda ake kiran sa nabis ya zama tsimi kenan to saboda haka za a iya shan wancan ba za a iya shan wannan ba to yanzu abin da nake so mu nazari akan sa shine cewa idan muka dauki wancan magana da sayyidina Umar sai muka kai ta akan wannan ina za mu sa gero tunda babu gero a zamanin su yanzu gero an zuba shi a ruwa har ya fara tsira an zo an hada an murtike shi an nike shi an zo an yi shi ya zo yana kofi an sha shi ana tangadi za mu dauke shi giya ko za mu dauke shi giya ba eh za mu dauke shi giya qiyasan ala zalika ko ba haka ba saboda illar ta zama guda daya da ba ga ce alhukum yaduru bil illati ko wujudan wa adaman hukunci ana sa hukunci ne idan illar ta zama iri daya ko kuma in an rasa illa in an samu illa ta zama iri daya ba da hukunci daya in an rasa illa hukunci sai tashi akan wannan mun gane wannan saboda haka shi yasa babin qiyasi ya zama menene inna hadhal qiyasa fi kulli amrin inda ahlul uquli kal mizani duk masu hankali a kowane lamari sukan yi wato kenan qiyasi idan kuwa zamu yi irin wannan hukuncin idan kuwa zamu yi irin wannan hukunci da kuke gani dangane da malaman da suke bada fatawa cewa azaka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai an takaita ta abubuwa guda biyar ne sauran abubuwa kuma ba a yin zakka lokacin yanzu ko ba zamu yi ba yanzu kaga a wancan hadisi da yake nuna cewa zakka ana yin ta abubuwa guda biyu da alkama da dabino da sha'ir da shinkafa ne na jiko a cikin arewacin Najeriya zaka samu man da shinkafa babu abin da zamu yi zakka a kansa ba zakka a gero ba zakka a dawa ba zakka a bai ba da a gyada ba da sauransu saboda me mun takaita a wayancan ba mu yi kiyasi ba to sai zama duk abin da muke noman nan sai zama gaba daya mun rushe rukuni guda daga cikin rukunin addinin musulunci shine zakka wannan bayan noman shinkafa ka ai shi kan bashi da zakkar noma kwata kwata mu da arewacin Najeriya akwai matsala ko ba matsala to saboda haka akan wannan wato jinin malaman suke jamhur na malamai shine cewa abinda zai yi sage abinda zai kautar da hankali wannan ya zama giya za a iya bashi hukuncin giya wannan kenan sannan sai na biyu abinda ke so mu tara hankalin mu akan sa shine jamhur na malamai suka tafi akan cewa kullu ma yuskiru kathiruhu wa qaliluhu haramun haka ne duk abinda mai yawansa zai iya wato kenan sa maye to kadan din sama haramun ne haka ne wannan shine abinda fata wanda jamhur na malamai tun daga kan sahabbai da tabi'ai da sauransu suka tafi akan sa sabanin wasu kadan daga cikin manyan malamai a cikin soyayya akwai wani Abul Abbasi yake cewa ina mamakin malamai da suka tafi akan wannan fahimtar yace saurayi aka ce aka rabu kallahu me dalili yace saboda ba zai yi a ce wai kullu ma yuzkiru kathiruhu qaliluhu fa qaliluhu haram ba yace saboda ai wannan abun element din da yake cikin wannan abun da yake sagiyar ya sama yi to a cikin wa'ansu abubuwan za ka ga the same thing yana ciki shi ma mun gane wannan misali yanzu aka dabi gero aka yi giya da shi menene yake sa giyar ne ba fermentation ba ne fermentation ne hydroxyl group ko duk abinda akwai starch a cikinsa in yi fermenting zai iya zama giya the same element da yake ciki yana cikin kuma kunun da muke sha abinda zai sa giyar zai shiga cikin kunu zai shiga kuma cikin tuwo shinkafar da muke ce duka akwai starch a cikinta to an ce mayuskiru kasiruhu fa qalilu haram ya zame da wannan fatawar tunda akwai abin starch a cikin can in ya fermenting zai zama to yanzu nan bai fermenting ba kuma amma fa the same abubuwa suke illa iyaka condition din da suka shiga ne ya sha bamban shi sa wannan bai zama wancan ba wannan bai zama wancan ba to da kai yanzu mu ce wannan ma haramun ne eh saboda haka wasu malaman suke tafi akan cewa a sai abun da ya zama giya tabbatacce in an sha zai sa maye shine ake kiran sa giya inda baka bai fitar da hankali ba to ba zai zama wato kenan giya ba wallahi ta'ala alam kuma in ka duba rayuwar mu ta yanzu za ka ga wannan ya fi kusa da mafita wanda ta fi dacewa da mu saboda yanzu paracetamol wannan in ka sha za ka zanna lafiya ka samu sauki in ka sha kwaya goma sai maye ko ba gaba in ka sha kwaya goma ai kasiruhu aka ce ko kullu ma yuskiru qaliluhu akasiruhu fa qaliluhu haramun duk abinda in yayi yawa zai sa maye kadan din sa mai haramun ne duk magungunan da muke sha na zamanin nan yanzu ba wanda ba zai sa maye ba sai dai makai overdose ba za ka ce sa za ka ga likita ya ja kunnan kai ce masa bibbi za ka na sha bibbi za ka ce ko wani ma ya ce baka daddaya za ka sha wani ma ya ce a ce ka kariya ka sha kwaya daya kai ka sha rabi kai saboda in ka sha sama da haka zai iya samun matsala wallahu ta'ala a'lam saboda haka akwai sake nazari a cikin wannan mafita wanda yake cewa kullu ma yuskiru kasiruhu fa qaliluhu haram Allahu a'lam shine dai ra'ayi kan jamhur na malamai tun daga kan sahabbai har abinu dusu amma akwai wasu daga cikin malamai tabi'ai wanda suke ganin cewa a'a akwai irin su akwai Abu Hanifa amma almajiransa guda biyu da Abu Yusuf da dan uwansa su basu tafi da ra'ayinsa ba amma wannan Abul Abbasi wanda al-Imam al-Qurtubi ya ambaci sunan sa yace radiyallahu anhu kaga kai dan babban malami ne a gurin al-Imam al-Qurtubi amma duk da haka yake cewa a shi wancan yana mamakin yanda wato kinan malamai suka tafi akan wancan ra'ayi dan ba zai yi a ce kullum mai suru kasiruhu to qaliluhu shi haramun ba wallahu a'lam to saboda haka wannan kenan da ina ganin wannan ya dani akan giyan ko sannan kamar yadda muka bayani abu Allah madaukakin sarki ya allaka wato kenan falaha a ciki kuma wannan abubuwan da giya take sawa na fitar da hankali Allah madaukakin sarki na barna kai a sakamakon fitar da hankali wani ya sha giya ko ya sha wani abin sha na maye ya sanadiyan faduwansa a mota ko ya sanadiyan faduwansa a mashin ko a keke wani ma ya je ya fada a cikin lambatu ya mutu wani ma ya je ya kashe wani wani Allah kadai ya san yawan su saboda duka wa'annan suna daga cikin illoli wanda suka sa Allah madaukakin sarki ya haranta giya to mu je malam radiyallahu anhu
wa adiur rasula wa hazaru fa in tawallaytu fa'lamu annama ala rasulina albalagul mubin
Allah madaukakin sarki cewa atiullaha wa atiur rasula sannan ku musulmai wato kitabin yana can baya ya ayyuhallazina amanu cewa atiullaha wa atiur rasula ku yi wa Allah madaukakin sarki da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa hazaru kuma wato kenan ku kiyaye me wayannan abubuwan al-qamr wal maisir wal ansab wal azlam duka wayannan ku kiyaye su bayan tawallaytu amma idan kuka juya baya fa'alamu ku san cewa annama ala rasulina al-balagul mubin abin da yake wajibi akan manzamu shine idda sako bayyananne isar da sako wanda yake bayyananne kuma ya riga ya isar kenan duk wanda Allah madaukakin sarki yasa ya fahimci hakan nan in ya isar shikenan shi ya riga sauke wato kenan nasa nauyi to mu je malam
laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu
hakani
wallahu yuhibbul muhsinin
Allah madaukakin sarki ce laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun babu laifi akan wanda suka yi imani suke aiki nagari ko suka aikata ayyuka nagari babu laifi a gare su fi ma da'imu cikin abin da suka ci idza mattaqaw in har sun ji tsoron Allah madaukakin sarki wa amanu kuma sun yi imani da Allah din wa amilus salihati sun yi aiki nagari sun mattaqaw sannan suka sake bin Allah da takawa wa amanu suka sake yin imani sumattaqaw sannan suka sake bin Allah da takawa wa asanu kuma suka kyautata ayyukansu wallahi hibul musinina Allah madaukakin sarki yana son masu wato kenan ihsani wannan aya ci gaba ne da wancan laysa alladhina amanu kaga ya fara magana akan masu imani ta dan taqiqi kadan laysa alladhina amanu wa amilus salihati wa'anda suka yi imani suka yi aiki nagari to su wa'annan ba su da wani laifi fi ma ta'imu cikin abin da suka ci da'imu anan kalmar ci akai amfani da ta amma abin da ake nufi wallahu alam shine abin da suka sha fi ma sharibu min al-kumuri da abin da suka sha na giya ba su da laifi wato kenan akan ta saboda dalilin saukar wannan ayar shine bayan an saukar da wannan ayar da muka karanta yanzu innamal qawlu wal maisir har zuwa karshe Allah yake rutum min amil sa'ar fajtanibuhu la'allakum tuflihun ko yawwa to bayan an saukar da wannan sai wasu daga cikin sahabbai sai suka zauna suna nazari to yanzu in haka ne menene makomar ƴan uwanmu musulmi wanda suka sha giya kuma suka mutu da giya a cikin su sau da wasu sun yi nazari cewa ai akwai musulmi wanda sun shasha giya kuma sun mutu kafin saukan wannan aya akwai wanda ma dan da za a je yakin Uhud suka sha giyar kuma suka tafi giyar saboda lokacin ba a haramta ta ba babu kuma ma maganar haramcinta sun sha giya kuma sun tafi yaki kuma sun yi shahada a filin yakin to amma sun tafi da giya a cikin su to ya za a yi menene kuma makiyoyi wato kenan makomansu mun gane wannan wannan aya kaman tana dada fassara waccan ayar da Allah madaukakin sarki yace menene falal walli annaka qiblatan tarzaha ko kanara takallubu wajhika fis samai falalwallinaka qiblatan tardaza ce fa walli wajhaka shatr almasjidil haram. Ai da sahabbai suna sallah suna fuskantar kudus ne, a makka suke sallah, ai haka suka zo madina suna sallah, ina suke fuskanta? Suna fuskantar arewa, saboda Syria tana arewa ko Palestine tana arewa. Yanzu kuma sai aka ce fa walli wajhaka shatr almasjidil haram, makka kuma tana kudu, da haka sai suka juya suna sallah gaban su kudu, nemakon da suna arewa. To sai suka yi tunanin cewa to ƴan uwan musulmi da suka yi sallah gaban su haka, kuma yanzu an canja alƙibla, su kuma yi mai makomansu kuma sun mutu, ballantana su zo su canja. Sai Allah madaukakin sarki ya ce a'a, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la raufur rahim. Allah ba zai tozarta muku imanin ku ba, don Allah yana tausasa wa mutane. Sadaka wanda suka yi sallah a can suka mutu lokacin ba a juya alƙibla ba, ba wani matsala. Ai can din ma Allah madaukakin sarki ya ce ayi. To yanzu waɗannan waɗanda suka sha giya kafin a saukar da harancin giya, Allah madaukakin sarki ya ce ba su da wato kenan laifi fi ma ta'imu ai fi ma sharibu min al-khumuri, cikin duk abin da suka sha wato kenan na giya. Iza mattaqau wa amanu, in har sun ji tsoron Allah a farkon musulunci, lokacin da musulunci ya zo shi amanu kuma sun karbi wato kenan musulunci. Sannan wa amilu salihati, sun yi aiki na alkhairi bayan karɓan musuluncinsu. Mattaqau, sannan sun ji tsoron Allah ta hanyar ƙoƙarin kiyayewa addininsu tare da su kuma da garin da suka yi imani din. Wa amanu, sun yarda da duk abin da yake sauka, kuma sun yarda da duk abin da yake sauka daga gurin Allah madaukakin. Sun mattaqau, sannan sun ji tsoron Allah a cikin ayyukan da ma ba na farin laba ko na haram ba, cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya abinar, wa asanu, kuma suka kyautata a wajen wato kenan yin waɗannan ayyuka na alkhairi din, don haka ba su da wato kenan laifi akan wannan, kuma Allah na san mutane suka kyautata ayyukansu. Saboda sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayar don su fahimci cewa wanda duk ya sha giya da kafin haramcinta, ma dama ya ji tsoron Allah, babu wani matsala wato kenan tattare da shi. To saboda haka sai ya zama wato kenan wannan wanda suke tunani akan ƴan uwansu, yanzu hankalinsu wato kenan ya riga ya kwanta. Wannan kenan abu na biyu da nake son fahimta dangane da wannan aya din. Wani sahabi, ana kiransa Kudama ko, dan uwan Usman ibn Mas'ud, wanda yake sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka, da su aka hijira aka dawo Madina. Yanzu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, Sayyidina Abubakar ya bar duniya, Sayyidina Umar ya zama da shi khalifa ko kuma gwamnansa a Bahrain. Bahrain ta yanzu, kaga shine shugaba a wannan lokacin. Sai aka kama shi da laifin yana gwamna ya sha giya. Saboda wanda ya kama shi sai ya zo har Madina gaban Sayyidina Umar ya ce to fa gwamnan mu ya sha giya fa, don haka ka hukunta shi. Hukuncin shan giya kuma zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, in an kama mutum ya sha giya dukan sa ake, Annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce ku buga mishi, wannan yazo yana mari, wani yana shambansa, wani yana baka masa takalmi, a dan mamake shi sai ya kyale shi. Haka ake zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk wanda ya sha giya haka ake masa. Saboda haka da aka zo zamanin Sayyidina Abubakar ma haka ake, amma daga ba Sayyidina Abubakar sai sa ana wa mutum bulala, kawai a kwantar da shi a tsuman geshi bulala 40. To sai ga wannan Kudama ya sha giya, wani daga cikin sahabbansa a can ya gan shi da shan giyar, sai ya zo shi, sai ya zo ya kawo kwamfilin gudun Sayyidina Umar. Wannan Sayyidina Umar kuma babu wasa, sai ce a aika masa ya zo, tun daga Bahrain ne taho ya zo Madina, akwai zargi a kanka ta sha giya lokaci kaza 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 kaza. Sai ce a to a kawo shaida mana. Kai Kudama kana da shaida? Yace ina da shaida. Kirawo shaida, wai shaida aka kira? Abu Hurairah yana daga cikin shaidu. Aka ce Abu Hurairah kai shaida ne akan Kudama ya sha giya? Sai ce eh, to ban gan shi da ido na ya sha giya ba, amma na gan shi yana maye kuma yana amai. Sai na mace inna mata na ta tafil kalami, kana saka wahar da magana ne Abu Hurairah kawai. kana san ka wanda hukunci ne ni dai ban gaishe ya shage ba amma tabbas na gaishe yana tangadi kuma yana amai kai kudama kana da wani shaida yace matarsa aka je matarsa aka ja kira matarsa tace eh tabbas ya shagiya da aka sai na mace wallahi zamu maka hukunci zamu maka hukunci sai yace ya amiral mu'minina point din da nake so mu nazari aka sake da yace masa ya amiral mu'minina ai baka da hujjan yi mu wani hukunci yace saboda me yace saboda alqur'ani baka baini wa bainaka kitabullahi sai na mace ya rude yace ai kitabullahi wannan littafin Allah tukunna ga alqur'ani tsakanin wa da ne da kai ina da hujja cikin alqur'ani sai wannan alqur'anin tukunna wannan alqur'ani ne ta atuka aya ne wannan ne mun san shi sai karanta masa wannan aya din yace ya karanta masa wannan aya laysa alal ladina amanu kaga ina cikin mu'mine ko wa amilu salihati jinahun basu da laifi akwai rabul jinah bima taimu cikin duk abin da suka sha na giya eh idza mattaqu wa amanu kuma mu ne masu takawa da imani wa amilu salihati muna yin aikin sali sun mattaqu wa amanu mun yi imani takawa mun yi imani sun mattaqu wa hasanu ka gani saboda haka babu hujjan da za ta sa yanzu kamar abin nan sayyidina Umar ya shiro yace masa kada su kai maka wahal da shari'a kenan yace masa sahabbai Allah tujibuhu bako ba shi ansa ba to kaga sabai akwai ladabi kowa ya turba a tsakanin sa da sunna Umar ba wanda yace abin amma da ya ba su dama Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki da shi sai daga hannu yace masa ai ubangijin da ya saukar da wannan ayar shi da kuma ya saukar da wa hal antum muntahuna tunda Allah yake ku hanuka wai sai aka hanuko wancan da aka yi a baya babu laifi amma daga ran da aka ce fa hal antum muntahuna kuma yace an saukar da wannan ayar da kake karantarwa an saukar da ita ne dan a kubutar da na baya wanda suka sha a kuma hana shan ta a gaba kai kuma yanzu ka sha bayan ayar ta sauka saboda ka kai hukunci a kanka yace sai na yace kaji ina ce ku kaji ko to wallahi sai mu hukunta ka wallahi sai mu hukunta ka sai tara sabai yace ya zami masa sayyidina Ali sai ya daga hannu ya aka yace arahu in shariba sakira wa in sakira hazaya wa in hazaya iftara ni a yadda nake bayyana duk mutumin da ya sha giya to ko zai yi maye duk mutumin da yayi maye kuwa to zai faɗa abin da ba shikenan ba kaga ciki zai kariya saboda ka yanzu a masa haddin wanda ya kazafi kawai in ka ce mutum yayi kaza ko bai kazafi ka masa da haka sai sayyidina Umar yace masa kaji ko ce wallahi sai mun baka bulala bulala nawa ne haddin kasafi aka ce bulala 80 aka kwantar da shi aka yi masa bulala 80 saboda haka sai matsala ta faru tsakanin sa da sayyidina Umar daga nan sai gaba ba shi ba sayyidina Umar ya kaurace masa har sun hada aikin hajji ma sayyidina Umar yana masa magana ka san su zabi balon su inda su maka hukuncin Allah balon su sauran kuma sun bar ubangiji yana masa magana ina ya sharar da sayyidina Umar haka suka tafi ba wanda ba wani gaggaisawa ta mutunci sai sun dawo daga aikin hajji sun yi kusan Madina sun tsaya a wani guri sayyidina Umar yana bacci sai mafarki a cikin mafarkin sai wani ya ce masa wallahi ka je ka nemo ko ta je ka nemo kudama ku sulhunta da shi ai mutumin kirki ne saboda haka sayyidina Umar ya ce a je a nemo shi aka je a kira shi ya ce wallahi ba zan zo ba ku ce masa ba zan zo din ba ina ba ce wallahi ko jawo shi a jawo shi a kawo shi guna aka je da karfi aka kawo shi ya ce masa ba haka ake ba ai ba na yi haka don wasan ka bane na haka don tsaye da hukuncin Allah ne kuma mu tare gaba kai babban mutum ne kaza 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 kai yakin Badar duk yakin da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kai aka yi kaza kaza bai kamata ba in ku ba ku bada goyen ba akan shari'a ba wai zai bayar kaza kaza to kusan nan sai dan kuma rusuna to abin da yake so mu fitar anan shine dan adam yana da cijewa wani lokaci akan ra'ayinsa kaga ai bai a kyauta masa bane a shi yanda yake fahimta akan ra'ayinsa ne fa ya kenan na biyu wanda yake shine yafi hatsarin shine cewa idan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi yakin Badar ya musulunta tun a Makka ya yi hijira yayi yakin Badar, yayi Uhud, wa shahidal mashahid kulliha, duk mashahid ya je su duk yakin da aka tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, idan zai wato ya kuskure a wajen fahimtar ma'anar aya, har ga Allah abinda ya fahimci wannan ayar kenan. Mun gane wannan yau ba ta'anniti ne zunzulutun sa ba. Idan zai yi kuskure a wajen fahimtar aya, amma shahad na sahabban a ce masa kuskure ka yi, kuma ya gina akan wannan, ya kuma aiwatar da abin da yake gani shine Al-Qur'ani ya tabbatar, kuma amma a guzguwan fahimta, to fa min babu aula a ce wani wanda ba sahabi ba ya gina akan wannan. Haka da ku baka ba, idan kuma aka gina akan wannan sai zama al'umma za ya dora ta kan kuskure, tare da kuma ana tawili da ayan Al-Qur'ani ko hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, sai zama wato kina an gina akan wannan. Mun gane wannan, sadaka mafi yawan kungiyoyi da mafi yawan malaman da duk suka yi tuntube, sai ka samu wato kenan sun samu wani malaka a cikin Al-Qur'ani ko kuma a cikin hadisi, sai suka makale a jiki, amma fa wato kenan gurguwar fahimta akai mu ayan ko kuma gurguwar fahimta akai mu hadisin, sai ya zama wato kenan sai a gina akan haka. Saboda duk mutumin da dalibin ilimi ne, yana da kyau ya yi kyakkyawan nazari a cikin dukkan al'amura, ba kowane ra'ayi ne ake sallamawa a kansa ba, sai illa ba'ad al-bahs wal fas, sai an yi bincike an tabbatar, saboda gudun irin wannan kaga sahabi ga sha abin da ya faru da shi. Kuma wallahi ba abin nan bane, shi dai fahimtarsa ne, tunda Allah ce laysa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati jinawun, kaga Allah ya dauke laifi bi ma ta'imu ko idza mattaqu, amma fa ke sahabi sun nuna masa kyawun wato kenan fasara. Mun gane wannan yau bari bari ga jaran misalai, in mutum ya nazari dan gane da wayannan mutanen Ahmadiyya, aka ce walakin rasulullahi wa katimin nabiyina, annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma cikamakon annabawa, don haka babu annabi bayan sa, haka ne babu annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma mutanen Mirza Gulam Pakistani sun yadda cewa babu annabi bayan sa, amma sai suka ce Ahmad Gulam manzo ne, ai cewa aka yi katimin nabiyina ba a ce katimin mursalina ba, kuka ta yadda suka fito, amma kuma kuskure ne, don babu wani manzo kuma da zai zo bayan ba, ba wata risala da za ta zo ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai suka gina akan kuskure, za ka aqidar qadiyaniya ahmadiyya kenan duk akan wannan ta ginu, cewa akwai wani manzo da zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun bayyana wannan, kaga da wada ayan Al-Qur'ani aka yi kilingin, sannan sai aka gina wato kenan hukunci akan san zuciya. To idan haka yana faruwa gurare da daman gaske, ya rage duk abin da ya zo, mu tsaya mu dogon nazari mu dogon bahasi a kansa kafin wato kenan mu abin nan, laysa kulli ra'ayin musallamun fihi. Mun gane wannan, kuma kullu insanin urdatan lil qada, duk mutum zai iya yin kuskure, wa'anda ba za su yi kuskure ba kadai annabawa ne, su ma abin da sai su ce ba za su yi kuskure ba, ko da sun yi kuskure Allah ba daukakin sarki ba zai tabbatar da su akan kuskuren, ba za a gyara kuskuren kafin su ba duniya, don su hujja ne akan talikai. In annabi ya kuskure take Allah ma daukakin sarki zai tabbatar da shi kuskuren, kuma ya gyara kuskuren, ba zai mutu akan kuskure ba, amma a matsayin sa na dan adam ma maybe zai iya wani abin nan tuntube ta wani guri a matsayin sa na dan adam, amma in kuskuren ne Allah ba zai bar shi a kuskuren har ya mutu ba, sai an gyara kuskuren ya tabbatar da shi, amma mu za mu iya kuskure kuma mutum muna wato kenan kan kuskuren. To saboda haka wannan abu ne wanda yake bukatar wato kenan mu dogon nazari wato kenan akan sa, laysa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqu wa amanu wa 'amilus salihati thumma taqu wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ana cewa wannan lokaci yayi, za mu dakata insha Allah akan wannan aya din, da fata abin da muka faɗa daidai, Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sai ba mu ikon aikin da shi. wannan muka kuskure Allah madaukakin sarki ya zarar da mu kuskuren ya bamu ikon gyarawa kuma gafarta mana.